A watan Oktobar bara ne gwamnatin Kano ta kafa wani kwamiti da aka dora wa alhakin bincikar batun yawaitar sace-sacen yara a Kano. Bayan da aka gano wasu yara guda tara waɗanda aka sace a Kanon, kuma aka yi safarar su zuwa jihar Anambra dake kudancin Najeriya, har ma aka sauya musu suna tare da addinin su bayan cefanar da su. Bayan shafe kimanin watanni 3 zuwa 4 yana aiki, kwamitin ya mika rahoton sa mai kunshe da shawarwari da kudurori guda 46 ga gwamnati. A Juma'ar da ta gabata ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sake kafa wani kwamiti da ya baiwa hurumin aiwatar da shawarwari da kudurorin da kwamitin baya mikawa gwamnati. Justice Wadarano mai retire shine shugaban kwamitin, kuma dama shine mutumin da ya jagoranci kwamitin farko da ya gudanar da bincike game da wannan lamari.
Kwai da kuma da recommendation cewa balle gwamnati ta gurfanar da wanda aka kama wanda suka ci yaran nan da wanda aka kasa suka saya a gurfanar da su a gaban shaida da gaggawa. Za mu tabbatar da an yi haka insha Allah. Sannan kuma akwai inda muke bada shawara cewa a cire tashar neuron din nan, a cire ta daga inda take a yanzu, domin akwai complaint da yawa cewa aka samu dan abubuwa, misali ko yaran ba da kasa ta wadansu can ake kai su daga nan a tafi da su inda za a kai su. Saboda haka muka ce a cire ta daga nan da koma da ita gurin da wani guri da yafi dacewa. Amma mun bada shawara cewa a kafa wata hukuma za ta dinga kula da harkar missing yara din nan. To shi ma wannan za mu tabbatar da cewa duk wannan ya tabbatar da shawara. Duk dai shawaran namu guda 40 sai Allah da rabbi su daidai.
Dangane da batun waɗanda ake tuhuma da safara da kuma cinikayyar yara guda tara na Kano a can jihar Anambra kuwa, Justice Wadarano na cewa
wadanda ma an kai su kotu suna zaman gidan wakafiya kafin a shirya gama shirya charges da komai da komai a zo a cigaba da trial. Kuma ka san faduwa muka yi maganar corona din nan, kotuna ba sa aiki, to shine abin da ya kawo haka. Amma yanzu Allah ya dada ka wannan abin da zaka ga trial din da ta fara sosai za a cigaba da wannan insha Allah.
Sai dai kungiyoyin rajin wanzar da adalci ga wannan batu na sata da kuma cinikar yara a Kano na cewa
yawan sa kwamiti, an kafa kwamiti watanni da suka wuce, yanzu an zo an ƙara kafa wani kwamiti, wallahi in boko ta yawa rikita talakawa ake. Idan dai ana so a yi abin nan yadda ya kamata, ai ya kamata a ce duk abin da aka ce shawaran nan ga wanda ta shafa. Shin majalisar jiha shawaran nan ta shafa? Majalisa tana nan. Shin hizba abin nan ya shafa? Hizba a mika mata. ‘Yan sanda abin nan ya shafa? A mika musu. Hukumar shari'a abin nan ya shafa cewa a samar da wasu kotuna na musamman domin hukunci cikin sauri? A mika musu. Kayi kwamiti, an yi bincike, an fito da shawarwari. Ka ƙara yin wani kwamiti ya zo ya aiwatar da wannan abu, gobe ba sa ba sai a ƙara wani kwamiti shi ma a ce ya zo ya evaluating abin da wannan kwamitin implementation ɗin yayi. Saboda haka kawai shi abin da talaka yake so ya gani aiki da zabuzabuka da ki ƙarfe a magance matsalar da take damun shi, waɗanda suka satar mana yara suka ci zarafinsu, a hukunta su wanda suke hannu, wanda ba su shigo hannu ba. Mai kwamiti ya binciko ya za a same su, su nawa ne, ta yaya suke bi, a daƙila hanyoyin da suke bi, sannan kuma a hukunta su duk wanda yake da hannu, ko a ina yake, ko wani jiha yake, a kudu ne ko a arewa, a fito da shi a magance shi. Domin ina tabbatar maka wannan kwanakwanan da ake su kansu iyayen yaran ma da suke cikin al'amarin sai a batar da su.
Comrade Kabiru Sa'idu da ka take nan daraktan kungiyar Kaji a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.